sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci inda Esther ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba shekara ga watan Agusta kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Mahmud ka makanin labarai
a hukumance jam'iyyar Democrat ta zabi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama dan takararta a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba yayin da shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance masu muhimmanci a wannan zabe da za a yi sau'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi shugaba Abubakar Keita na kasar Mali ya yi murabus daga mukamin sa shugabar yan adawa a Belarus ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji rahoto na baya-bayan nan game da hanbarin shugaban kasar Mali da sojoji suka yi jiya.
Juyen mulki cikin kasashen mu na Afrika abubuwa ne waɗanda kowa ya yi amin da suna mai da kasashe baya.
Sai kuma Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da tsaro a jihar Filato.
Sace-sacen mutane da ake yi, tsare hanya, ana yi a cikin gari, ana yi a ƙauyuka.
Kamar kowace Laraba, yau ma muna tafe ne da shirin ciwon ƴamace, amma yanzu sai ku gyara zama don jin kashi na farko a labaran duniya.
Assalamu alaikum. A hukumance jam'iyyar Democrat ta zabi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama dan takararta a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba yayin da wasu fitattun Republican suka hada kai da takwarorin su na Democrat wajen sukar shugaba Donald Trump inda gefe guda kuma suka yaba irin kwarewar Biden wajen yin shugabanci. Shi dai Biden ya kwashe watanni a matsayin wanda ake kyautata zaton shi zai tsayawa jam'iyyar ta Democrat takara bayan da yayi zarra a tsakanin dimbin ƴan jam'iyyar da suka nuna sha'awar samun tikitin jam'iyyar a zaben fiddigwani da aka yi a jiha-jiha daga cikin su har da babban abokin hamayyarsa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. A dare na biyu da jam'iyyar ta Democrat ta kwashe tana babban taronta wanda aka saba kiran wakilan jihohi domin fitar da dan takarar. Wakilan sun yi jawabai daga jihohin su inda suka nuna goyon baya ga Biden wanda yanzu ta tabbata cewa da shugaba Trump na jam'iyyar Republican zai kara a zaben nan Nuwamba. Yayin da ƴan jam'iyyar ta Democrat ke gudanar da taron wanda aka yi shi ta kafar bidiyo a jiya Talatar, shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zabe. Inda gabanin hakan kuma yayi afuwa ga Susan B. Anthony wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870. Sau'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi shugaba Abubakar Keita na kasar Mali ya yi murabus daga mukamin sa bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwan rana a dambarwar siyasar kasar da ke yammacin Afirka. Sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus, shugaba Keita wanda ya bayyana a kafar talabijin din kasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya ya bayyana cewa ya aje aikinsa ne domin a kaucewa zub da jini. Dan shekara 75 hambararren shugaban kasar ya ce ba shi da zabi idan wani rukunin sojin kasar ya nuna bukatar ya sauka. Keita ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin kasar. Shugabar yan adawa a Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata wanda ta ce an tafka magudi a cikinsa. Zaben da ta sha kaye a hannun daɗaɗɗen shugaban kasar mai ci Alexander Lukashenko. Cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta EU za ta fara a yau Laraba, Tikhanovskaya ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a kasar da sauran kasashen duniya. Sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar ya nuna cewa Lukashenko ya samu kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada inda ya yi watsi da ikirarin da ake yi cewa an tafka magudi. Ita kuwa abokiyar hamayyarsa ta ki amincewa da sakamakon zaben kamar yadda su ma masu zanga-zanga suka yi waɗanda suka rika yin taruka a sassan kasar domin nuna adawa da shugaba Lukashenko.
da jimawa kadan Mahmud zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko kamar yadda aka sani sojoji sun hankara shugaba Ibrahim Bubakar na Mali a jiya talata don haka wakilin mu a Niger mai makwabtaka da Mali Sulaiman Mumini Barma ya hada mana wannan rahoto inda masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan al'amarin
Malien et Malien depuis un certain temps
Kakakin sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali Kanal Ismail Waje kenan a kafar talbijin mallakar gwamnatin kasar Mali dauke da sanarwar kwamitin CNSP jim kadan bayan da suka kakkabe shugaba Ibrahim Bubakar Keita daga mukamin sa a yammacin jiya talata sojojin sun yi amfani da wannan dama don bayyana dalilan su na daukar wannan mataki
Malien Malien des villages entiers sont brûlés
yace yaku ɗan Mali maza da mata an sha kona kauyuka su kutum ana ta kashe bayan Allah haka suddan sannan a kullun muna asarar dakarun kasar mu tsoro da fargaba sun mamaye zakatan ɗan Mali haka kuma ɗan Mali sun zama ɗan gudun hijira a cikin kasar su sata da fashi da ta'addanci sun tarwatsa zumuncin dake tsakanin jama'a ga rashin mulki na gari sannan aka shirye zaben da kowa bai aminta da sakamakon sa ba
des élections contestées
to kome masu sharhi akan al'amuran yau da kullun ke cewa game da juyin mulkin da ya hanfarar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix
juyin mulki cikin kasashen mu na Afrika abubuwa ne waɗanda kowa yayi amun da suna mai da kasashe baya tunda mun ka shiga tafarki na demokradiya an zabi cewa duk wanda zai mulki jama'a zai mulki su tafarkin zabe hujjojin da suka bada sojoji in sun zaka sai su ce kasa ta bartai haka nan ne Mali babu lakwal Mali babu shara Mali babu hadin kayan kasa yau kowa ya san sun kasa
sojojin sun ce za su shirye zabe nan ba da jimawa ba yayin da suka buƙaci hadin kan yan tawayen kungiyar Sema da MLA na arewacin Mali don fitar da kasar daga halin tabarbarewar al'amura da take ciki in ji su
nous ne tenons pas au pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales
da yake bayyana ra'ayinsa akan yunkurin askarawan kasar ta Mali jami'in kungiyar fafutuka ta Sovole Nishar Salisu Amadu cewa yake
sojoji ya kamata su yi adalci su tsaye da Romiya da gaugawa su maida ma ayyukan demokradiya ayo wannan iko su shirye zabe da gaugawa na itukun kasu yi kitso da kwalkwata su san wani irin tacewa ce za su yi dan saboda in za a yau an kai lisahi partin politik sai daga sun lalace kowanne hange yake zai yi sata su ma wannan ibe kake ai demokradiya ta kashi kuma aka zo aka
yanzu dai sojojin da suka yi juyin mulkin na jiya talata sun yi kiran kungiyar kwadago da na ci gaban al'umma da jami'in siyasa su guji dukkan abubuwan da ka iya tayar da hatsaniya yayin da kungiyar sai dawo ta bada sanarwar dakatar da kasar ta Mali daga sahun mambobinta tare da rufe iyakokin kasashe makwabtanta da nufin nuna rashin jin dadin ta game da wannan juyin mulki da ya bada damar tsare shugaba Ibrahim Bubakar Keita da Prime Minister Bubu Sise a barikin sojan kati dake a tazarar kilomita 15 da Bamako babban birnin kasar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Agaida Sule Mumuni Barma a yanzu suna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Mahmud da ci gaban labaran duniya
Kasar Australia ta cimma wata matsaya ta sayen rigakafin cutar COVID-19 har miliyan 25 da wani kamfanin hada magunguna da ake kira AstraZeneca na Burtaniya. Rigakafin da a halin yanzu yake mataki na ƙarshe-ƙarshe na gwajinsa da ake yi a jikin bil'adama. A jami'ar Oxford ta Burtaniya aka samar da rigakafin, aka kuma ba kamfanin hada magungunan lasisin yin amfani da shi wanda aka yi masa lakabi da AZD1222. Cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Australia Scott Morrison ya ce rigakafin na jami'ar Oxford na kan gaba cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya. Ya kuma ƙara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta Australia. Kasar Malaysia ta sassauta wasu ƙa'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan ƙasar wajen ɗaukan baki a aiki. Wanda wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata a sanadiyar annobar coronavirus. Matakan kulle da hukumomin ƙasar ta Malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi yayi karuwar da ba taba gani ba cikin gumman shekaru a ƙarshen watan Yuli ne ma'aikatar da ke kula da dokan ma'aikata a kasar ta ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina dokan baki aiki a wani mataki na samarwa ƴan kasar aikin yi matakin da ya shammaci ƴan kasuwa da dama lamarin da yasa suka yunkuro suka gargadin cewa matakin yayi hannun riga da kokarin da ake yi na farfado da tattalin arzikin kasar domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga kasashen waje wanda suke ayyuka marasa tsoka irin ayyukan da ƴan kasar ba sa son yi a dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da daukan ma'aikata ƴan kasashen waje amma hada da wasu ƴan tsauraran matakai da ta gargadi a kansu
an gaishe ka Mahmud daga karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kabar mu je Najeriya inda aka samu wata matsala ta tsaro a jihar Filato
Al'ummar yankin karamar hukumar Kanam a nan jihar Filato sun koka kan lamarin yawaitar ayyukan ta'addanci da ke faruwa a yankin suke kuma neman mafita karamar hukumar Kanam na daga cikin yankunan da ke da kwanciyar hankali a fadin jihar Filato to sai dai cikin ƴan kwanakin nan ya fara fuskantar barazanan tsaro da suka hada da sace mutane don neman kudin fansa a cewar tsohon shugaban karamar hukumar Kanam wanda yanzu ke matsayin shugaban al'umma Abdulrazak Sambo yace mutane a firgice suke saboda rashin sanin tabbas kan abin da zai faru da su
sace-sacen mutane da ake yi da fashe-fashen da ake yi tsare hanya da kuma kana zanna a gidanka sai zuwa dauke ka ana ya cikin gari ana ya kauyuka duk wanda kaka ka dauke shi an riga an san matsayin shi kuma da irin yadda zasu zo su shiga gidanka to suna zuwa ne karfe 2 na dare zasu zo su ga maka komai da komai akan ka da kuma abinda maka suke bukata sannan su ce kai ka tashi ka bi su
Shugaban matasan kasar Kanam, Barista Adamu Nuhu, yace a cikin ƴan kwanakin nan an sace mutane kimanin 9 ciki har da wani dattijo basarake.
Ba sa kuma yadda su sake shi sai idan an biya su kuɗi da ƴan kasuwa da masu zaman kansu da yara da mata kowa na cikin halin tattarbi sa wannan al'amari. Muna kokarin mu ga mun zanna da mafarauta. To muna da kyakkyawan yakinin cewa za mu iya samun wasu bayanai a wurin irin waɗannan muharaban. Sannan kuma mu a matsayin mu na matasa muna kokarin mu ga ya zamu yi mu zanna da ƴan banga sannan su ma su sa zafi wurin ganin cewa ƙauyuka da watakila jami'an tsaro hannunsu ba zai iya kai wurin ba da kuma cikin gari inda yake dan baya-baya da sauransu su sa ido suna dan sa dan roadblock suna dan bincike kuma suna yawo safara cikin dare su jami'an tsaro ya zama dole su su tashi a duk lokacin da aka kira su duk abin da suke su bari don su yi kokarin kawo dauki
shi ma barista Azubair Abubakar yace tilasta mutane sun hada kansu su lura da take-taken barazanan tsaro a yankin
yawancin mutanen da aka rirrike gonakin su suke sayarwa masu biya waɗannan kudade da ake nema ana kara talauta mutanen ne saboda irin wannan kudin fansa da ake nema mutane su hada kansu in suka ga mutumin da yake abubuwan da bai dace ba ko kuma suka ga bakon da basu gane mashi ba su yi kokari su sanar da masu unguwannin su ko daga tai ko kuma su kai ga hukumomi na ƴan sanda don abin da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya shine yawancin waɗanda suke zama a gidaje suke ba da information wato suke sanar da waɗanda ke daji game da mutanen da ke da ƴan kuɗi a hannunsu a garuruwa to mutane su lura da tsarin zamansu da abokansu da irin hulɗar da suke da kuɗi
a gefe guda kuwa kwamishinan ƴan sandan jihar Filato Edward Ebuka ya lashi takobin yaƙi da masu garkuwa da mutane ne a jihar
we are confident that dangerous death hoodlum and kidnapping particularly vulnerable children. It is soon be a thing of the past.
Yace irin waɗannan mutane da ke da hadari suna kuma amfani da mugan makamai suna yin garkuwa musamman da ƙananan yara. Kwanan nan wannan lamari zai zama tarihi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla an gaishe ki Zainab masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.1 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu A yau shirin ciwon yamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin Hajiya Umma Umar da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da nutsuwanta. Da tunaninka ta zire da in nagari ce za mu samu zama mai dadi nan gaba amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ka hana ni zaman lafiya
a wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara daya daga cikin su ne sai ta rika daya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amma sai maganar ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wannan abubuwan yana ciki shi kishi kuma nan mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin ce ne to amma mijin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kwarai da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka
to yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ki ta bata taɓa miki ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba yaya zaki tunkari wannan al'amari
abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na daya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani
ni zan yi haƙuri idan mai zuciya ne a ranar da ya kaddara bashi idan halin su ne munafurci za su gani
munafurci dodo ya kan cinye shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata suke irin wannan cin amanar
kishi da kwaɗayin abin duniya saboda abin da ba na cikin fayata ba zan jan aure mijin ta
kamar hasada ce na
yawa
tana hasada kawai mai yiwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka ce na me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata kike cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan ƴar uwarta ne mace ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashin yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwa
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta mu wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsala
to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kasar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kika ta aikata laifi sai ta ra'a ƴar uwarta
mace da ma in ba ni da ido ne ba a samu da in zama da ita da aka tabbatar da ƴaƴanta ne mai halinta saboda cikin ta tana wannan mata amma kace dai kuma kin ga ta dauki dutse daya ta kace din ciki saboda ta taimaki kanta ta bata ƴaƴanta dan ƴaƴan ma su riga sun saba da wannan hali cikin da suka ji halin da su kin ga ya shafi kowa
babu idan haka Hajiya Umma kin ga wannan abu so da ya zaki ga ba ma kawai tsakanin mata ba ba su zaman ƴan masu auren mutum daya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar kai take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu
haka ne zaman ki gaskiya ne amma sai san halin mu ne da gaba da wani na tsira kai na ba a cikin halin mu ne ma ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka bata kuma za mu san yar uwan mu tana ci gaba inda ba in cikin da yar uwan ta misali yanzu makociya ta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana amfan albashi 1500 ne ina amfan 1500 ko 1000 kuma na san cewa ne matsayin kusan daya ne
daukaka ne kawai Allah ya wa mutum daya na arziki
to kin ga wannan kadai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba
to Yasmin kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da marar kyau to dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta sai ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa yake to idan kuma halin ya zai ba jinin ta shi kenan zai ya yi zama ko da ta gane sai kokari ta canza ina kamata mu gane cewa na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi ko mu kiyaye yin abubuwa mai sauƙi mu sani idan misali ya yi rasu da sauransu ta dama ta yi ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo su ga cewa gida na ya zama kamar filin dagon ko wani abu rayuwar da za su ɗauka kenan kuma tabbas a wannan gidan za su tafi fitar da akwai na farci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji
me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai kiga ƙawata amma ana shirin bikin ta miji ƙawata bata san wane ne angon ta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon
eh to gaskiya angon da ɓangaren mata yana da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci ƴan mata yanzu ba su da roƙon amana ne sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi tabbas ba mamaki idan baki yi sa'a ba kuma an in ba Allah ya yi mijin ki bane za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu kika ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba za ta bar ki da shi ba
Hajiya Umma har ya kai ki ga hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu
ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko 1500 take karba ni a ce a misali wata kuma tana karban miliyan sai ta nuna halin ta ne na hasada da kishi
amma hasada da kishi nan wai wajibi ne mata su yi shi
ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki tsakani da Allah kowane dan adam na ci dai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa bishin shi ba
bari in ba ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke ne nake son ba ki misali mata ce take zaune da ƴar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana so ya aure iyayen wa'incan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali ta ci gaban ta aure mata miji
can da mijin ne kuma a lokaci ɗin zai zaki ba iyayen yarinyar ne
me yasa
kuma maganar hakka da ran kenan da ke shi saboda me iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kila yana da ɗan gari to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya ƴar uwa ta tarife da aure mata miji kuma ga shi ba shi da tarbiyya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kamar na matarsa yana so dawo matarsa da kayan da zai ba ne ki iyayen ki ne da shi mijin musamman
to anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon ku tara da mu a makon gobe dan jin wani sabon shirin ciwon ya mace a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin musamman majinilar discussion ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu
alaikum agare Aisha Mu'azzam yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Na farko a yau ya fito ne daga Safiya da Gumel Zangon Daura inda yace Assalamu alaikum VOA Hausa Soje zaben jihar Bayelsa da kotun sauraron karar zabe ta yi hakan ya nuna wa al'ummar Najeriya da ma duniya cewa al'adun Najeriya sun lalata demokradiya a Najeriya fatan mu Allah ubangiji ya kawo mana gyara a siyasar Najeriya Sai kuma sako na gaba da muka samu daga Usman Shitu Mafuta shi kuma yace ba komai yake sanya jama'a bijire wa daukar matakan kariya da cutar corona ba musamman ma sanya ta hukumi inda sai ganin cewa akwai tare matsaloli da yawa waɗanda suka fi karfin corona dake addabar jama'a amma ba a yi musu maganin ta ba sai corona to sai kuma yanzu haka mun samu sako daga Muhammad Salo Kauran na Moda a Zamfara shi kuma yace ina yi wa daliban sakandare a Najeriya da suka fara rubuta jarabawar kammala makaranta fatan samun nasara da fatan gwamnati za ta hanzarta buɗe manyan makarantu gaba daya ma domin mu ma daliban makarantu mu koma mu kammala karatun mu to sai kuma mun sake samun sako daga Usman Shitu Mahuta wanda ya kara da cewa babu shakka matsalar fiyade idan har ana so a kawo ƙarshen wannan matsala to sai fa kowa da kowa ya tashi tsaye ya yaki wannan matsala ta kowane hali domin ba yin doka mai tsanani bane matsalar aiwatar da dokar akan wanda aka samu da laifin fiyade shine babbar matsalar to sai kuma sako mu na ƙarshe kuma haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Dankole Garba a jihar Jigawa su kuma suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama ne kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ku ta amince da bukatar gwamnonin yankin mu na arewa na ba su damar fara samarwar da jami'an tsaro makamai domin hakan zai taimaka wajen yawaitar makamai a halin jama'a wanda zai iya kawo karuwar aikata laifuka da kuma kara tabarbarewar tsaro a yankin to ma dalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
madalla an gaishe ki Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
a hukumance jam'iyyar Democrat ta zabi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya zama dan takararta a zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba yayin da wasu fitattun Republican suka hada kai da takwarorin su na Democrat wajen sukar shugaba Donald Trump inda gefe guda kuma suka yaba irin kwarewar Biden wajen yin shugabanci yayin da yan jam'iyyar ta Democrat ke gudanar da taron wanda aka yi shi ta kafar bidiyo a jiya talatar shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zabe inda gabanin hakan kuma yayi afuwa ga Susan B. Anthony wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870 sau'i bayan da wasu sojoji suka yi bori suka kama shi shugaba Abubakar Keita na ƙasar Mali ya yi murabus daga mukaminsa bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwan rana a dambarwar siyasar ƙasar da ke yammacin Afirka sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus shugaba Keita wanda ya bayyana a kafar talabijin din kasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya ya bayyana cewa ya aje aikinsa ne domin a kauce wa zub da jini dan shekara 75 hambararren shugaban kasar ya ce ba shi da zabi idan wani rukunin sojin kasar ya nuna bukatar ya sauka Keita ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin kasar shugabar 'yan adawa a Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai ta EU da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata, wanda tace an tafka magudi a cikin sa. Zaben da ta sha kai a halin da daddan shugaban kasar mai ci Alexander Lukashenko. Cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta EU za ta fara a yau Laraba, cikin Sky ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a kasar da sauran kasashen duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin mu a wannan lokaci, sai kuma a dakaci shirin mu a yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wanda ta hada, da kuma Bada Umarni da injiyoyin mu na yau. Ni Binta Esiero ke muku fatan alheri. Ma'assalam.